الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني منا غوادة مرابا لي دهلرت روانا محاضرة مهمانشي أرايورمو wanda za malam zai bayani akan manufofin azumi. Bayani akan manufofin azumi yana da muhimmanci sosai, ba don komai ba, saboda wani ya shekara 10 yanzu yana azumi, wani 20, wani 30 ma azumin farilla. Amma a kowace shekara me ya iya fahimta cewa ina ya yi gaba, ko kuma ina ya samu tasgaro a cikin wannan azumin, ko kuma waɗannan manufofin ya cimma wannan manufofin ko bai cimma waɗannan manufofin ba. Domin komai a rayuwa idan ya zamanto da manufa, to a nan ne mutum zai san cewa yana yin gaba ko kuma yana da wurwura ne a wuri ɗaya. Malam da zai mana bayani ba baƙo ba ne, duk da dai baƙo ne a wannan masallaci tun da zuwansa na farko kenan, amma ba baƙo ba ne a wannan gari namu mai albarka, da kuma waɗanda suke bibiyar karatuttuka ko a kafafen sadarwa ko kuma gidajen talabijin da suke nuna wazuzzuka. Sheikh Dr. Nazif Inuwa malami ne wanda dama da haddarsa ya tafi Jami'ar Islamiyya, Jami'ar Madina, da Kur'aninsa cikakke a kansa ya tafi Jami'ar Madina. Wanda ya je Jami'ar Madina ya karanta kirawo'i ba guda bakwai ba, guda goma, har da waɗanda ake kira shahada, kuma suna kansa. Don waɗansu kirawo'in da nake iya, wato na ɗan gumtsa a lokacin da yake yawan da karantawa, a lokacin da yake limanci a nan masallacin Usman bin Affan, har yanzu ba zamanto sun fita daga kawuna na. Yana daga cikin farko-farkon waɗanda da su ne Usman bin Affan suka tallabi masallacin Usman bin Affan a kafada har Usman bin Affan ya kai. Kuma ba ɓangare ɗaya ba, duk ɓangarori guda uku ko huɗu zan ce Malam Nazif yana ciki. Ya koyar da yara ƙanana a primary, ya koyar ɗaya daga cikin abubuwan da wato ba su manta ba, irin wasanni da ake na yaran nan duk gaba ɗaya waɗansu har yanzu sukan tuna. Wani lokaci ma sun gamu da shi tira. Ya koyar a ɓangaren secondary school. Zan faɗi wani abu wanda a karatu ba mu cika faɗa ba, amma zan faɗa. Da yawa daga cikin ɗalibai mata waɗanda suke junior secondary school, a wajensu suka iya waɗansu dafa-dafan. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da har yanzu ba za su iya mantawa ba. Irin abubuwa har da wani lokaci na sha'awa irin su shakshoka zuwa a wajensa ma suka ji irin sunayen, irin yanda ake da kwai din nan da yanda Larabawa suke, saboda yana da wannan kwarewar da gwanin cewar bayan karatu da kuma wannan ya koyar a ɓangaren matan aure, ya koyar a ɓangaren matan aure wanda shi ne ɓangare na uku. Sannan kuma ya koyar a masallaci, sannan idan ya zamanto ma Malam Jafar baya nan, ko wani dalili yasa babu wani wanda ya zamanto ya cancanci wannan kujerarin ba shi ba a wannan lokacin. Duk wancan wani lokaci da mutane suka ji tafsirin da ya zamanto na kaset ne suka bibiya, za su ji kwatsam suna cikin tafiya ko Suratul Nahl ko sai su ji muryarsa a ciki. Lokacin ya yi tafiya kuma sai a ci gaba ba tare da an tsaya ba, wanda haka tsarin yake a da. Zai mana bayani akan manufofin azumi, kuma muna buƙatar sa ƙwarai da gaske, saboda ga azumi nan yana tunkaro mu, domin mu san cewa me ba mu yi ba a waccan shekarar, kuma ya kamata mu yi a wannan shekarar domin mu cimma manufa muhimmiya a cikin wannan azumi. Malam, babu abin da za mu ce sai dai mu yi mar addu'a Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi, ya saki harshensa, ya buɗe ƙirjinsa, ya amfanar da mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da kawai da musulmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بين هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دفركم بيانا دا دكتا إي نابن دا يشاف عثمان ابن عفان gaskiya su muka tara a gurin kuma yana da kyau ku san wannan dan da yawa wasu ba su san ya aka yi Usman ibn Affan ta kafu ba da kuma tashinta mafi yawanci yanzu wanda suke tasowa kawai dai sun ga guri ya kumbura ya girma kawai sai su dauka kamar yanzu aka kafa shi shekarar da muka je jami'atul islamiyya su Dr. Abdulkadir Ismail da su Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya gafarta masa kusan shi Dr. Abdulkadir na same shi ne yana hada kayansa a shekarar karshe za su dawo mu muka je sanda na dawo na tarar su sun riga sun fara Usman ibn Affan da shi da Malam Mu'azzam Sulaiman Khalid akwai Malam Jamilu wanda da shi Malam Abdulkadir shi ya kamata ya zama to principal na bangaren yara da aka bude amma ya zuke ikiyarda sai ya tura Malam Jamilu ya zama to shi ne principal na farko shi ko Malam Mu'azzam shi yake rike da bangaren matan aure sai shi Malam Abdulkadir sai yi tawazu sai yace to ni ne zan taimaka maka amma duk abin da ake a Usman bin Affan wanda za a ru wannan ba ina faɗa bane inda ba bayan gidansa ne zan faɗi wasu abubuwan fiye da haka amma duk abin da yake na rubutu da tsari tsarin manhaja da yadda za a tafiyar da gurin Malam Abdulkadir yake yi da an fara da makarantar primary sai aka ga in an yaye yara wasu makarantun ne suke karɓar su watakila aikin da muka sha yaran sun fara hankali sai zama to an canja musu tunani shi ya kawo shawara cewa ya kamata mu buɗe secondary muka ce ta yaya da aji ɗaya aka fara kuma mafi yawancin yaran da aka ɗauka na wannan farkon mafi yawancin su wasu ma wasu suna Lagos wasu suna wasu manyan ma'aikatu wasu kuma sun zama manyan 'yan kasuwa su ne na farko wanda aka sha wannan wahalar da su ba na mantawa idan muka zo Usman bin Affan tun karfe 7 na safe ba ma tashi sai 7 na yamma ba inda muke zuwa a nan muke cin abinci a nan muke komai saboda gurin ya kafu sannan akwai laftoci wanda su ne asalin watan yaduwar sunan Usman ibn Affan a ƙasar nan wanda di yake ba su suna na Hausa wanda zai jawo hankali da Dr. Abdulkadir Ismail ne kuma sannan za a yi lakta za a rubuta akwai abinda muke cewa da shi analysis kamar in za a yi lakta akan abu kaza to akwai abubuwan da ake so a tattauna yawanci di shi yake zauna ya fitar da su sai dai a miƙo maka kawai kai kuma ka bi ka ga yadda za ka yi nazari da bincike ka zo ka gabatar da abu ba na manta akwai bita zaizai akwai saura kiris akwai watakila ma a yaya une shi ne ya gabatar da ita so yawanci ni nake gabatar da lakcar ko shi ya gabatar ko Malam Mu'azzam ko Malam Jafa to kuma Allah ya kawo wani yanayi ana cikin tafiya har abubuwa suka zo suka zama yadda suka zama Allah
gafarta wa shi Malam Jafar, ya kuma gafarta wanda ya assasa gurin shine Alhaji Yusuf Fantiya. Har aka gina gama ginin Usman bin Affan babu wanda ya san ana yi, sai da aka gama kai aka balle kwanukan aka ga an gama ginin masallaci da makaranta. Sannan aka mika Malam Jafar a matsayin darakta, aka hado wanda za a hado, aka zo aka kafa abin da aka kafa. Kun ga yadda gurin ya yi albarka, kuma alherin da aka kafa a gurin, fatan mu Allah ya sa abin da aka yi dan Allah aka yi, Allah ya karba yake. Kuma wannan na faɗe shi ne saboda na ga akwai matasa a gurin nan, akwai kuma waɗanda suka gina matasa, akwai iyayen matasa. So in an samu dama ya kamata a dinga amfani da ita. Kuma wani lokacin akwai aikin da mutum yake yi a boye babu wanda ya sani, mafi yawanci shi ne aikin da ke sa mutum ya samu rahama gurin Ubangiji. Shi sa ake cewa kar ka yadda ka koma ga Allah baka da wani koyayyen aiki, wanda kake tsammanin wannan aikin saboda yadda ka kyautata niyyarka, kana fatan Allah ya yi maka rahama sakamakon wannan aikin. Kuma mu kiyaye yin abu domin a ce mun iya ko a ce mu ne. Irin wannan abubuwan yawanci ba sa yin nisa ko ba sa yin karko, kuma albarkarsu ba ta cika yin yawa ba. Allah ya sa ayyukan da muke su zamanto don Allah, Allah kuma ya ba mu ikhlasi. Abu na biyu, abinda aka ce za a yi magana a kansu shine manufofi na azumi. Abinda ya sa aka ɗauki wannan maudu'in, saboda galibi duk inda ka buɗe rediyo ko ka buɗe wata kafa ta sadarwa kana jin ana bayanin yadda ake gyara azumi da abin da ke ɓata azumi, rukunan azumi, sharuɗan azumi da makamantansu. To sai muka ga bari mu ɗauki wannan saboda mu kalli abin ta wata mahanga daban. In muka haɗa da waɗancan abubuwan da muka sani, to sai ka ga mun samu amfani mai yawan gaske. Na farko dai tukuna ya kamata mu san ita kalmar as-sawm ko as-siyam, kalma ce ta Larabci. Ita kuma a Larabci tana nufin tsara abu ko kame abu. In an ce as-siyam ana nufin al-imsak, kuma ana nufin habs. Sukan yi amfani da kalmar siyam a Larabci idan iska ta tsaya ba ta motsawa, sai a ce samatin rih. Sannan idan ya zamanto ka daina yin wani abu ko da ba na ci na sha ba, ana cewa da shi as-sawm. Kama daina magana shi ma ana cewa da shi as-sawm. In kun duba kisar Nana Maryam, inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiyan, kun ga ai ba azumi ne kawai daina magana ne. To amman akwai bambanci tsakanin azumi a Larabci da azumi a yare na shari'a. Duk abu ana yi masa kallo guda biyu, akwai yaren shari'a akwai yaren Larabci. To a yare na Larabci, kamar yadda da yawa daga cikin malamai irin su Ibn Ashur da izo yake ta'arifin azumi, yace abinda ake nufi da azumi shine watan barin dukkanin wani abu wanda yake sunansa ci ko sha ko kuma kusantar iyali domin jin daɗi, zuwa wani lokaci wanda lokacin shari'a ita ce ta kaddara shi. Kuma kamar yadda su malam suka koya mana, suka gaya mana, in za ka yi ta'arifin abu za ka faɗi me ake nufi da shi. Ana son in ka faɗi abin, to duk wani abu wanda ya shafi abin ya shiga, duk abin da ba shi ba kuma ya fita daga ciki. Shi ne suke cewa ta'arifi dole ne ya zamanto jami'an mani'an. Duk abin da ba shi da alaka da abin kada ya shigo, duk abin da yake da alaka da abin ya shigo. Kun ga sai aka ce wata mudda wacce shari'a ita ce take iyakance wannan mudda din. Kun ga anan za mu fahimci cewar in ka daina ci ka daina sha da daddare ba za a kira wannan azumi ba. In ka daina ci ka daina sha tun daga fitowar alfijir har izuwa karfe 5 na yamma sai ka ci gaba da cin abincin ka, ba za a kira shi azumi ba. Domin sai an yi amfani da muddar da shari'a ita ce ta iyakance wannan muddar. to kun ga mu ana fara azumi min tulu'il fajri ila ghurubish shams daga hudawar alfajir zuwa faduwar rana to in kai wannan shi ma ba zai iya zama azumi ba sai idan kai shi da niyyar amsa umarnin Allah ai Allah ne ya yi azumi to in ka ki yin azumi ba da wannan niyyar ba kamar mutumin da zai yi azumi domin ya rage kiba ko yayi azumi saboda an ce da shi azumi ana samun lafiya an ana yin sa kaga wannan niyyar ba za ta sa azumin ka ya zama azumi ko da nafila kake yi sai dai idan kai dan Allah din kuma ya zamanto wancan ya zamanto riba kafa akwai wani asibiti daga cikin manyan asibitoci a kasashen turai wanda aka dauko wani asar aka rubuta bakin kofar azumin a asibitin so wanda yake son ya samu lafiya to ya dinga yin azumi kaga ba musulmi bane amma sai suka dauko wannan asar din daga wajen musulmi suka rubuta domin za su iya amfana da shi to idan mutum yayi azumi da niyyar ya rage kiba ko yayi azumi da niyyar ya samu lafiya to wannan ba zai zamanto azumi bane domin amsa umarnin Allah ba kuma zai zamanto azumi bane domin neman kusanci da Allah sannan azumin yakan iya yiwuwa kai shi dan Allah ne yake da kai kai dole kamar azumin Ramadan ko kai shi ne domin Allah ya ce ayi azumin in an yi zai bada wani abu ko kai shi domin kai wani alƙawari in bukata ta iri kaza ta biya zan yi azumi in abu kaza ya kubuce min na samu sa'ida zan yi azumi wannan kun ga azumi ne wani nau'i ne na azumi ana cewa da shi saumun nazri na bakance akwai kuma azumi na kafara wanda wani abu zaka yi na laifi a ce in kana son ka kubuta daga wannan laifin to ga azumin da zaka yi to kun ga wannan shine abin da ake cewa da shi azumi kuma a tarihance tun kafin zuwan musulunci ana yin azumi in ka dauko a zamanin kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kafin Allah ya bashi manzanci waɗanda yake rayuwa a cikin su sune Quraishawa su ma suna yin azumi amma niyyar azumin su ba za ta zamanto irin azumin da nake yi ba tunda na farko wataƙila ko sun kwaikwayi abinda suka ga ahlul kitab suna yi ne amma dai ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin da Aisha Allah ya kare yadda a gare ta cewar tun kafin a yi hijira Quraishawa sukan yi azumi domin sun kwaikwaya a gurin ahlul kitab su ne Yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin shi ma ina yin azumin an ce wani azumi suke an ce azumin Ashura ranar goma ga watan Muharram da aka yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da mutanen Madina suna yin azumi sai tambaya ita wannan wata rana ce wacce kuka ware kuke yin azumi a cikin ta sai suka gaya masa dalilin yin su dalilin Yahuda Madina suna yi ne su kuma Yahuda Madina abinda yasa suke wannan azumin saboda a ranar goma ga wata Allah ya kubutar da annabi Musa da shi da mutanansa daga Fir'aun aka dilmiyar da Fir'aun aka tsirar da annabi Musa da shi da mutanansa sai suke yin wannan azumin saboda godiya ga Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu ne muka fi dacewa da mu yi wannan domin mun fi su kusanci da annabi Musa sai yi azumi kuma ya umarci sahabbai da su yi azumi wannan a fiqh hanta suke cewa ya nuna azumin Ashura ya zama wajibi da dalili na sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da qur'ani ya sauka sai aka shafe shi aka daina yin azumin Ashura aka musanya shi da azumi na Ramadana kamar yadda ya tabbata dai a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ruwaya da tazo annabi ya ce daga baya bayan an saukar da ayoyin da suke magana kan azumin watan Ramadana sai ce wanda iso ya azumci Ashura wanda bai ga dama ba kuma kada yi watan sai ka ga dama za ka yi to wannan ta fuskar mu ce ma'anar azumi ko a yare ko a shari'a da kuma yadda aka yi azumi a a tarihi shi azumi wannan wanda muke fuskanta a yanzu an sa musulmi su dinga yin sa an dora musu an wajabta musu shine a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kuma abun mamaki a tarihance annabi sallallahu alaihi wasallam azumi tar'i a duniya da ya azumi guda tara da kasan Allah ya karbe shi ai domin in kun duba za ku ga shi azumin watan Ramadan an wajabta shi ne a cikin watan Sha'ban a shekara ta biyu ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar Imam an-Nawawi a cikin al-Majmu' ya tafi a kanta kuma shi ne mafi yawancin malamai suka tafi a kansu wanda suke magana a kan yaushe aka wajabta yin azumi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya bar duniya a cikin watan Rabi'ul Awwal a shekara ta 11 kun ga sai ku ga annabi yayi azumi nawa kenan azumi tara azumi dai har guda tara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma sai ku ga Allah ya bashi wannan damar ya bashi wannan lokacin domin duk abin da ya shafi azumi babu wani abu da ya rage wanda annabi bai bayani akan sa ba me zai bata azumi me zai gyara azumi duka an same shi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bangaren kenan sai bangare na uku shine wasu daga cikin hadisan da suka zo akan azumi akwai hadisan da suka zo akan azumi a dunkule ko ma wani iri da na nafila da na farilla ya shiga ciki akwai wanda kuma ya kebanta azumin watan Ramadana daga cikin hadisan da suka zo akan azumi ga baki daya akwai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana cikin musnad na Imam Ahmad kuma kamar yadda malam Al-Qadir suka gaya mana su ne malaman hadisi sun ce isnadin wannan ruwayar sahihi ne shi a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ina cewa as-siyam wal qur'an yashfa'an lil abd yawm al qiyamah da azumi da alqur'ani sukan ceci mutum ranar alkiyama azumi da alqur'ani suna yin ceto mun san magana ceto din nan annabi zai yi ceto kuma ceto mafi girma wanda za a fara yi shine ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai mutum ya shiga wuta a kamo shi ba a'a ayyuwa ta yi tsayuwa a filin alkiyama amma babu wanda zai iya cewa da Allah a sallame mu duk taron annabawa da duk taron manzanni da kuma ulul azmi a keɓanci su biyar din nan babu wanda zai iya fuskantar Allah ya ce da shi ya kamata a sallama mutane domin an ce a ranar Allah ya yi fushi da bai taɓa fushi irinsa ba haka waɗanda suke da dama suke da iko daga cikin annabawa da manya-manyan bayin Allah su ne suke yawo gurin annaba su je gurin wannan annabin su ce ko za a nemi ubangiji ya yi hukunci kowa ma isan matsayinsa wannan rana ce wanda aka ce gumi yakan kama ƙobakan mutane akwai wanda har gumi yakan lumi a cikin gumi akwai wanda saboda rana an ce ana kusanto da ita kadara milin gwargwadon mil din nan shine malamai suka yi mafassara guda biyu suka ce wani irin mil ake nufi ana nufin nisan mu tsakanin mu da ita kamar tafiyar mil daya to ko tafiyar mil daya ne tsakanin mu da rana an shiga matsala wasu kuma suka ce ana nufin kadara mil mishin kulli mashi na kulli irin mishi wanda ake saka kulli dan tsinken nan da ake saka kulli da shi ake nufi ko me ake nufi da shi almuhim dai ana nufin rana za ta kusanci mutane za a sha wahala a wannan ranar babu wanda yake samun gurin da zai huta sai wasu mutane guda bakwai wanda annabi ya faɗa daga ciki akwai matasa wanda Allah ya taimake su sun taso a cikin biyayya ga Allah akwai mutanen da zuciyarsu take da alaka da masallaci duk inda suke zuciyarsu tana tunanin masallaci yaushe ne lokacin sallah zai yi suna daga ciki akwai mutanen da suke sadaka boyayya wanda babu wanda ya san sun yi ba ta riya ba ba sadaka da ake dan a cewa ne yana yi ba amma zaka ce ka tara mutane wanda za su zo su dauka domin a gani cewar kai ba irin wannan sadaka ba boyayyar sadaka wata annabi ya kamanta ta da kai daman ka da ka bayar har kuma bata san ka bayar ba wannan ce ana nufin tsananin boye sadaka to a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan an zaga duk gurin annabawa an je gurin annabi Nuh shine awwalur rusuli kuma yana cikin ulul azmi an je gurin annabi Ibrahim an je gurin annabi Musa an je gurin annabi Isa kowa akwai uzurin da zai bayar cewa ni bazan je ba domin akwai abu kaza shi a gurin sa ina ganin wannan abun ba zai iya zuwa gaban Allah ba domin yana tunanin sa sai an zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa gurin sa zai ce ni zan iya wannan aikin zai ce ana laha ana laha ana laha wannan ina daga cikin abubuwa wanda Allah ya bawa annabi wanda yake fito da matsayin sa da darajar sa shine zai tafi gurin al'arshin ubangiji an ce yana zuwa faduwa zai yi sujjada Allah da kansa zai kimsa masa irin yadda zai yi ba Allah yi wa Allah fadanci in yayi ba Allah yi wa Allah fadanci yayi masa bambadanci yayi masa kirari sai Allah ce dago kanka sal tu'ta ka nemi abin da kake so roki a baka me kake so ai maka sallallahu alaihi wasallam wannan shine yake cewa ita ash-shafa'atul kubra sai annabi yace ayi wa bayi hukunci ko ai san matsayin sa to shine aka ce Allah zai tafi tare da mala'iku sahu sahu wa za'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idhin bi jahannam a wannan lokacin Allah ya yi hukunci kuma ku duba tun daga farkon halitta har zuwa karshen wanda zai mutu Allah zai musu hukunci kamar kibta da bismillah ba bata lokaci nan da nan an gama to shi ma in an gama wannan din wannan yana daga cikin ceto in an gama wannan din kowa ya san wannan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu yan hannun dama ne wasu yan hannun hagu Allah ya sanya mu daga cikin hannun dama a wannan lokacin aka ce za a yi shiru ba ce a tafi ba ko a zauna yan wuta suna fargabar tafiya wuta yan aljanna suna Allah Allah su tafi su huta shi ma sai an ƙara koma gurin annabi an ce zo e nemi ceto a ce a sallami mutane sai a ce to a tafi da yan wuta wuta yan aljanna ai aljanna da su kun ga shi ma wannan ceto ne to an je kofa aljannar ita ma sai annabi ya zo domin masu kula da aljanna za ce an ce kan mu bude kowa sai ka zo kai ne farko wanda za a bude in an bude kofar shine zai lancin din shiga aljanna sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa kwasan farko da mu za a shiga amma akwai matsala mutum ya zamanto sai an gama shiga an dau lokaci sannan za a tuno da shi akwai wanda za su fito sai bayan tsawon lokaci sun riga sun gama gasuwa Allah ya tsare mu sannan za a fito to wannan yana daga cikin ceto akwai kuma ceton Qur'ani shine kamar yadda yazo a cikin ruwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da Qur'ani ya masa zagi aljanna zai kai shi wanda Qur'ani ya ta sauke ya sauta zai kai shi to akwai mutanen da Qur'anin zai cece su kamar yadda Annabi ya faɗa da suratul Baqara da Ali Imran za su zo gaban Ubangiji su tsaya su ce wane ya iya mu yana karanta mu yana aiki da mu yana kulawa da mu Allah ba mu ce kansa an ce za su tsaya su yi ta jayayya har sai an ce to ku tafi da shi su tafi da shi aljanna to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-siyam wal qur'an yashfa'ani lil abd yawm al-qiyama da qur'ani da azumi za su yi ceto ga bawa ranar al-qiyama sai qur'ani azumi zai ce na hana shi ci na hana shi sha na hana shi dukkanin sha'awarsa da rana fa shafi'ni fihi Allah ka bani ceton sa sai a ce an bashi shi kuma qur'anin yazo gaban Allah cewa zai ya ubangiji na hana shi baccin dare shi yasa daga cikin kirarin da ake yi ma abota alqur'ani ana cewa idan dare yayi ana cewa ya ahlul qur'an su ake cewa da su ahlul layli ma abota alqur'ani mutane ne masu yawan kiyamul layli saboda ba zai yi ka samu qur'ani kuma ka zauna kai ta bacci ba dole sai ka tashi lokacin da mutane suke bacci kai ba za ka iya baccin ba za ka tashi kai zamani ne idan ja yanzu za ga an samu alqur'ani din amma ba a dauki sifa ta ahlul qur'ani ba shi sa kuke ganin qur'ani baya tasiri a cikin mu baya tasiri a mu'amalar mu baya tasiri a cikin rayuwar mu amma duk mutumin da Allah ya bashi alqur'ani in ya dauki sifofi na alqur'ani irin kurjini da irin haibar da Allah yake bashi ta sha bamban da ta sauran mutane ko wannan kada ku ce wai sai wanda ya haddace qur'ani duka iya abin da ka haddace iya abin da ka samu na alqur'ani in kana wannan Allah zai maka wannan girmamawa tunda kun ga idan an tsaya ranar alkiyama gurgurdan abin da kake da shi na alqur'ani gurgurdan matakin da zaka taka na matsayi da daraja a lahira kenan mai izu daya mai izu biyu mai izu biyar mai izu goma mai izu kaza gurgurdan dai abin da ka iya kai aiki da shi wannan ina daga cikin hadisan da suka zo akan maganar azumi a dunkule akwai kuma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fada cewar ubangiji mai girma daukaka ina cewa kullu amal ibn adam lahu illa siyam dan adam duk aikin da yake yi nasa ne sai Allah yace banda azumi illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wannan domin a gaya maka martabar azumi da matsayin azumi Allah yace azumi nawa ne ni na san kuma irin ladan da zan bayar akan azumi akwai ruwayar wannan ruwayar ita ma tana cikin sahihin muslim da kuma da yawa daga cikin littafan hadisai akwai ruwayar da tazo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani bawa da zai yi azumi na rana dai saboda Allah sai Allah ya nesanta fuskarsa tsakanin shi da wutar jahannama tsawon shekara 70 irin azumin litinin nan da irin azumin alhamis din da kuke ganin ana yi to in Allah ya taimake ka kai kwaya dai Allah ya karba to kai da wutar jahannama nisan ka shekara 70 ne ballantana ko mutumin da Allah ya taimake shi yayi azumi na watan Ramadan to wannan bangare na uku kenan a bangare na hudu asali wanda izo game da azumi shine ayar suratul baqara wanda cikin ta ubangiji mai girma daukaka yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka imani abinda ake nufi da imani ma wa qarafil qalbi wa saddaqahu al'amal a zuciyarki a kwance sannan aiki ne yake nuna cewa akwai imani da kuma duk inda ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu ana nufin waɗanda suka yi imani da akwai Allah suka yi imani da siffofin ubangiji da surayen ubangiji sannan kuma suka yi imani da manzancin manzannin Allah duka da annabta ta annabawa duka sannan suka kebance manzanci da annabtar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da su ake magana ya ku waɗanda suka yi imani musulmi kenan Allah ya ce kutiba alaikumus siyam an wajabta muku kalmar kutiba tana nufin furida an wajabta muku an dora muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kuma watan Allah madaukakin sarki yadda yake son mu yake tausayin mu kun ga azumi an san wahala ke a cikin sa sai aka ce kama kutiba alal ladina min qablikum rarrashi ne wannan da Allah ba ku kadai aka rubuta azumin nan ba waɗanda suka gabace ku yadda aka ce da ku ku yi azumin nan dole su ma haka aka ce da su su sai aka kara da rarrashin aka ce ayyaman ma'dudat kwanaki ne fa kadan kuma sai shekara ta zago duk azumin da zaka yi ba wannan ba sai dai kai ka dora kan ka ce sai kai to sai kai din amma in ba haka ba duk wani azumi da zaka yi sunan sa nafila sunan sa tadawu in ba wallahi fi kai ba sai Allah ya ce sai shekara sau daya kuma a shekarar ma kwana nawa kwana 29 ko kwana 30 ayyaman ma'dudat kuma sai aka fadi daga cikin abin da ake so ka samu a cikin azumi sai aka ce la'allakum tattaqun malamai sun ce la'allakum tattaqun, dinnan ana nufin litakunu atqiya, ku yi azumi domin ku zamanto masu takawa. Wanda zai zama mai takawa shine wanda yake taka tsantsan, yake kaffa kaffa da dokokin Ubangiji da kuma umarnin Ubangiji, yana kokarin mai Allah yake so yayi, mai Allah baya so yi. To duk da haka Allah madaukin sarki sai ce, fa man kana minkum maridan aw ala safari, wajibi ne azumi ku yi, kuma kwanakin ba su da yawa, sai shekara sau daya, sannan kuma in kuka yi za ku samu takawa. Sai aka ce, marar lafiya daga cikin ku, fa man kana minkum maridan aw ala safari, sai aka ce, fa iddatun min ayyamin ukhra, waɗannan mutanen guda biyu marar lafiya da matafiyi, sai aka ce an muku sassauci, ba sai kun yi azumi ba. To shi ma wannan wata magana ce wanda malamai duk suna yin sharhi a kanta a cikin littattafai na fiqhu, na cewar wace irin rashin lafiya ce wacce za ka yi wa ba sai ka yi azumi ba, sannan kuma wace irin tafiya ce wacce ba sai ka yi azumi ba. Sai aka ce, fa iddatun min ayyamin ukhra, an baka dama sai ka samu wasu kwanakin, sai ka rama wannan azumin da baka yi ba. Kun ga wannan shi ma duk ana son a nuna mana, domin a jawo hankalin mu, a nuna mana cewa wannan azumin ba wata matsala ba ce. Saboda da yawa daga cikin musulmi na farko lokacin da aka saukar da azumi, cewar a yi azumi, abin ya yi musu nauyi saboda ba a saba ba. Shi yasa za ku ga a cikin ayoyin ana maganar wa alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wancan marar lafiya da matafiyi an ba su dama za su iya shan ruwa bayan sallah, sai su rama abinda ba su iya. Shi kansa marar lafiya din bayan kasa su kashi biyu, akwai marar lafiyan da ba a tunanin zai warke, suna yake cewa da su al-amradul muzmina, rashin lafiya waɗanda suke ba a tunanin mutum zai warke. To shi wannan kaga abinda aka ce da shi kawai ya ciyar, ko a ciyar masa, ko kuma mutumin da yake shekaru sun kama shi ba zai iya yin azumin ba. Wasu sun fassara wa alal ladhina yutiqunahu, tsofaffi kenan, mazansu da matansu, ko kuma wa alal ladhina yutiqunahu, za su iya azumin amma za su galabaita, sai an yi kamar ana yayyafa musu ruwa. To sai anan aka ce an ba su dama irin waɗannan mutanen, ba sai sun yi azumi ba sai su ci gaba da cin abincinsu, kuma sai a ciyar musu, kamar mutumin da yake da lalura ta irin gyamban ciki, ulcer kenan ake cewa, ko in ta zamanto kamar ta kai matsayin da mutum ba zai iya yin azumi ba, kawai sai ya ci gaba da cin abincinsa shikenan, sai ya ciyar ko da kansa ko kuma nasa ya ciyar masa. To duk daidai waɗannan abubuwan wanda suka zo, kusan ayoyi guda biyar ne. In kun duba za ku ga daga aya ta 182 har izuwa aya ta 187, duk tana magana ne akan azumi da yadda ake yin sa, da abinda ba a so mai yin azumi yayi ba, duk an yi bayani a cikin waɗannan ayoyin. Wanda tunda ba wannan abin da muke so mu kai gare shi ba, amma dai mun dan yi ishara ne zuwa ga wasu. Wannan ayoyin an ce su ne ayar farko, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladhina min qablikum, an ce ita ce asali wacce take magana akan wajibi na azumi. Sai kuma hadisin da a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa buniyal islamu ala khamsin, aka kawo arkanul islam guda biyar, daga ciki akwai sawmi ramadan, azumin watan ramadan. Kenan yin azumi na watan ramadana ba zaɓi bane aka ba mutum, dole ne sai mutumin da shari'a ta ba wa dama. Shi yasa aka kakkasa mutane kashi kashi, akwai mutumin da za a ce ba sai yayi azumi ba zai rama, akwai wanda ba sai yayi azumi ba ciyarwa zai yi, akwai wanda kuma zai yi ba sai yayi azumi ba zai rama kuma zai ciyar. Wannan kashe-kashe ne wanda fuqaha'u suke yi, shi kuma ina da mahallinsa, ba nan ne mahallinsa ba. Sannan za ku ga a cikin waɗannan ayoyin akwai inda Allah madaukakin sarki yake cewa shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. To wannan tana daga cikin nan faman shahida minkum ash-shahra, ina daga cikin dalilan da suke nuna cewa azumi ba zabi aka ba mutum ba. Indai kana nan lafiyar ka kalau, ba matafiyi bane, baka da wata lalura, kai ka tashi da azumi. Kuma azumi ba sharadi bane sai kaga wata da idan ka, shi yasa aka ce faman shahida, aka yi amfani da shuhud wanda yana daukan ma'anar hudur. Indai kana nan aka ce an ga wata, zaka iya tashi da azumi. Sannan kuma aka iya kance maka lokacin da ake son ayi azumi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Wannan za ku ga malamai suna da maganganu da suke anan na cewar da a farkon musulunci kafin wannan ayar, idan aka yi sallar isha in kai da ka kwanta bacci, ko kuma a ce sai ka kwanta bacci kafin rana ta fadi, sai bacci ya dauke ka kana farka sai ka an idar da sallar magariba, akwai azumi a bakinka, to ba magana shan ruwa, sai dai ka yi tazarce sai gobe. Haka da yawa suka fahimta sai da aka saukar da wannan aya, domin akwai kissar wanda da ake cewa shi Abu Aqyas, wasu kuma suna cewa sunansa Sirma, amma da yawa sun tafi akan cewa sunansa Abu Aqyas ibn Sirma. Aikin gona yake yi, ya je ya wuni yana shan wahala ina aiki, kuma sai ya dawo gida da yamma yana tunanin abin da zai ci, sai gada matarsa irin abincin da yake so ta yi masa. Ya zauna ina jira har lokacin faduwar rana, yin ya so a kawo masa abin da za a kawo masa, sai bacci ya dauke shi. Ta gama ya tashi magariba ta yi, ga an gama abinci ko ba dama ya ci, sai ce shi kenan Allah ya kai mu gobe. Da safe sai da aka zo aka dinga yayyafa masa ruwa, so da ya yi dore kenan, bai sha ruwa ba. Wannan shi ne ake cewa shi wisal, annabi yana yi, amma mu ba za mu iya ba. Annabi yana yin misali, a zo yanzu an sha an kira sallah mai kun a sha ruwa, sai ya zarci ya ci gaba da azumi, sai gobe lokacin sayar ruwa sai ya ki shan ruwa sai ya zarci. Akwai lokacin da sahabbai suka ga ina yin haka, suka fara kwaikwayo, sai yace kakkui, ni ba irin ku bane, Ubangiji ne yana ciyar da ni yana shayar da ni. Aka ce ba wai abinci ake kawo masa ba, ba kuma abin shi ake kawo masa ba, watan Allah ina bashi wani irin karfi ne da kuzarin da ba sai ya bukaci abinci ba. Saboda haka suka ce ai tunda dai kana yi mu ma za ni, shine ikwana daya, ikwana biyu, da iga sun fara suma, sai ce a kawo masa abinci ya ci. Sai ce ba dan yadda naga kun yi din nan, ba dan kada ku shiga cikin matsala ba, da na zarce da ku. Saboda haka wannan misali ba azumin kowa da kowa bane, wannan azumi na ne, ni zan iya amma ku ba za ku iya ba. To shi wannan Abu Aqyas din nan Ibn Sirma yayi wannan, aka yi ta yafa masa ruwa. To shine an ce dalilin saukar wannan ayar da aka ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Saboda haka kana da zabi kenan, ko da bayan sallar magariba ka ci abinci ka kwanta bacci, in ka tashi karfe 10, karfe 9, karfe 6 zaka iya cin abincinka har zuwa lokacin da za a ce as-salatu khairun min an-nawm. To akwai abin da ya shafi kauracewa iyali, da yawa mu muna daukan cewa an ce kauracewa iyali ana nufin kar ma ta tsaya kusa da kai, ko kuma kar ta miƙo maka wani abu hannunka ya taba hannunta. Abin da ake nufi da kauracewa iyali da aka ce wala tubashiruhunna, duk da ana magana ne akan maganar itikafi, abin da ya azumi din tunda daga cikin abin da ake so ya azumi akwai maganar a daina kusantar iyali, shine kada mutum ya sadu da iyalinsa da rana, amma da dare ina da wannan damar. Kuma duk abin da isan zai iya karya masa azumi, musamman waɗanda suke yin aure dab da Ramadan, ya rage sati ɗaya, ya rage sati biyu an yi aure, to malamai sun ce sai a dinga kafa-kafa, saboda kada a yi abin da zai iya sa a karya azumi. In an karya azumi matsala tana iya faruwa, ka zo ka fara ta hau kanka kuma ka kasa yadda za ka yi ka fara. To wannan kenan. to bayan wannan sai abu na biyar ina ganin shine muhimmi waɗancan ma suna da muhimmanci amma waɗannan su ne waɗanda suka fi muhimmanci azumi farkon inda Allah ta'ala yake cewa kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna wannan shine abu na farko wanda malamai suka dauka akan cewa yana daga cikin maqsad min maqasidis siyam manufar yin azumi shine mutum ya samu takawa kun ga kenan zamu iya kasa manufar azumi kashi uku akwai manufofi wanda suna da alaka da ubudiyya ga ubangiji watan kasancewarka ka zama cikakken bawa na Allah akwai kuma manufa wacce tana da alaka da tarbiyya sannan akwai manufa wacce tana da alaka da lafiya so kuma kowanne daga cikin su akwai dalilan da malamai suka duba kuma suka kafa dalili suka fitar da wannan manufa din ina ganin ba sai na kakkawo dalilan ba zan kakkawo su a takaice na farko dai shine babba shine maganar takawa kai azumi ya zamanto a lokacin da kake azumi da bayan an kare azumi din a ga tasirin azumin a tattare da kai ba zai yi a ce mutum yana azumi da kafin azumi mutum ne mai yawan zagi mai yawan faɗar kalmomi marasa daɗi yanzu kuma yana azumi yana ci gaba da yanzu an ce azumi bai tasiri a kansa ba kuma manufar azumin ba ta tabbata ba wannan takawar da ake cewa mutum ya kame bakinsa baya faɗar sai abu mai kyau baya faɗa sai alheri ya kame gabansa baya yi sai abin da shari'a ta yarda da shi baya bari sai abin da shari'a take yi bari yanzu kan mutumin da yake yin azumi Allah ya wajabta masa azumi a matsayinsa na musulmi ya ce na yarda ina yin azumi amma ana gama azumi da daddare zai sha giya ko rabin kofi ce kun ga shan giya kafin azumi ma haramun ne amma haramcin yana ƙara yin ƙarfi a cikin azumi saboda abinda suke cewa ayyuka da ake yi falalarsa tana ƙara fitowa tana ƙara ƙaruwa a wasu lokutan yanzu duk inda kai sallah kana da lada amma wanda ya je masallacin Kaaba yi sallah zai yi daidai da wanda ya yi sallah a wannan masallacin wanda ya je masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi sallah zai daidai da wanda ya sallah wannan masallacin wanda ya je Qudus yayi sallah zai daidai da wanda ya sallah wannan masallacin to wanda yi sallah a wannan masallacin a jami'i da shi da wanda ya sallah a cikin gidansa akwai bambanci akwai wannan nasi ne ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna karara akwai bambanci din wancan ma akwai bambanci wanda yi a Kaaba sallar farilla guda ɗaya daidai take da sallah 100,000 a wani masallacin ba wancan ba wanda yi a masallacin annabi daidai take da sallah 1,000 a wani masallacin ba na annabi ba wanda yi a masallacin Qudus daidai take da sallah 500 to sai zamanto kana azumi amma duk abinda kake yi baka daina ba kamar mutumin da yake zaka ce ya saba shan sigari shan sigari da azumi ko ba da azumi ba daidai ne ba daidai bane domin dukkanin wani mummunan abu mara kyau an hana mu amfani da shi sannan duk abin da zai taba lafiyar mu ya kai mu ga halaka Allah ya ce kan mi wala tulqu bi aydikum ila tahluka saboda haka duk irin waɗannan abinda aka halatta mana an halatta mana a tsayyibat sannan an haramta mana al-khaba'is ita kuma taba tana da cin khaba'is sai mutum ya ce tunda na saba ana shan ruwa in ya dan kurbi koko ko kunu ko ya sha wani abu sai ko ya kunna sigari sai zuka kun ga takawa a nan gurin ba a samu wannan manufar ba to manufa ta farko ita ce maganar takawa sannan abu na biyu shine yadda Allah maɗaukakin sarki ya kusanta masu azumi da shi duk wanda yake yin azumi yana da wani matsayi da kusanci da Ubangiji shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hamami da bashin bakin mai azumi ya fi turaren miski amshi a gurin Allah kun ga in uwar hajjin mutum ne zama to babu komai a cikin ta ai ana fitar da bashi ta baki to wannan ya fitar ran miski a gurin Allah to wannan yana nuna mai azumi yana da kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala na uku azumi yakan zama kariya ga mai azumin, kuma kariya ta bangare guda biyu. Yakan zama kariya gare ka daga tasirin shedan a jikinka. Za ku ga duk lokacin da mutum yake azumi, shedan yakan samu kunci. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu, ash-shaytanu yajri min ibni adama majrad dam. Yadda jini yake kewaya a jikin mutum, haka shedan yake samun kafa yake yawo, sai ta saka mutum abubuwa. In kana azumi kana jin yunwa, baka iya samun wannan dama. To azumi yakan zama kariya ga mutum daga waswasi na shedan. Sannan yakan zama kariya ga mutum daga dukkanin wani shedani na mutane ko na aljanu din. In kana azumi aka ce hatta shedanu da kake gani wanda suke zuwa su bi jikin mutum, ba cika yanzu ko mata da ake yawan samun matsalar gamo na aljani, kaji an ce wata mace aljani ya bige ta, in tana azumi ba ta samun wannan matsalar. Wannan attack din da ake samu a ce wance aljaninsa sun tashi, in tana azumi ba sa tashi. Ko ku duba ku gani, duk inda ake cewa aljanu suna tashi, in azumi ya zo an rude da azumin watan Ramadana, ba sa tashi. Shi sa kaso ɗaya rukuya mutuwa take in azumi ya zo, saboda shedanin ba sa samun sakewa, saboda an takura su. Sannan abu na hudu, azumi yana sa mutum aibelin sa ranar alkiyama, kamar yadda muka karanta wancan hadisin. Watan sababi ne na samun beli, sai na shirin na biyar, duk mutumin da yake yin azumi yakan samu farin ciki kashi biyu, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, lissa'imi farhatani, duk mai yin azumi zai farin ciki kashi biyu. Na farko shine lokacin da ka sha ruwa, duk wahalar da ka sha, in ka sha ruwa sai ka ji wahalar ta tafi. Shi sa aka koya mana zahaba zama'u wa batallatul uruqu wa sabatal ajru. Insha Allah, duk wahalar da mutum ya sha, ina shan ruwa ya nutsu, zai ga alhamdulillah wahala ta kare, lada ya tabbata. To a wannan farin cikin da zaka yi lokacin da kake yin azumi, ba iyakar sa kenan ba, inda zaka samu farin ciki mafi girma shine ranar alkiyama, sanda zaka gamu da Allah. Wane ina daga cikin masu yin azumi dan Allah? To sai ka shiga cikin asawmuli wa ana ajizi bi, sai Allah ya ce zo in baka ladan ka na azumi. To tunda Allah ya ce ya boye irin ladan da zai ba mai azumi, sai an je can shi yasa irin abin da zai bayar shikenan. Shi sa aka ce masu azumi kofar da za su shiga aljanna ma ta VIP ce. Akwai kofar kuwa da kuwa za a bude, a ta rububi ana shiga. Mai azumi sai a ce ku kuwa ne, aina sa'imun, sai ce ga munan, sai a ce to kuwa ne nan, ba ta nan za ku shiga ba, sai a zaga da su tozo kofar daban. Yanzu ko gidan mai dai, a yanzu da ake wahalar mai din nan, ai kun ga kofa biyu, akwai irin tamu a wuna layi, akwai kuma irin wacce ake bude wasu, kuna cikin layin ku kuna kallo za a bude wancan su zo a zuba musu. Duk wanda ya samu wannan damar yana jin daɗi ko baya jin daɗi saboda Allah. To ya za a ce da kai a lahira an ware ka, ga mutane can suna ta rindi, wancan kofar da ake shiga wani lokacin akwai waɗanda ake dawo da su, an gama komai suna tsammanin ruwa ta sha, amma dawo da su za a yi. An ce wanda yake zaman katanga a addini su ne muzarzabi na bai da zalika, la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i, waɗanda suke sun ɓoye munafunci a zuciyarsu, sannan kuma sun ɓoye musulunci a cikin zuciyarsu. To irin waɗannan yadda suka yaudari mutane kuma suke jin sun yaudari Allah, to ranar lahira su ma za a yi musu wannan. An ce sai an bude musu kofa, suna ganin ruwa ta sha za su shiga aljanna, suna zuwa bakin kofa aljanna kawai sai su ji wani abu ya tokare su. In suka dawo baya za su ji babu, kuma in sun ƙara koma ya tokare, sai a ce suna da matsala a dawo da su. Allah ya kiyaye mu, ka leƙo ta koma kenan. Wannan shine babban hatsari. To saboda haka wannan shine na biyar. Na shida shine samun ɗaukakar daraja. Samun ɗaukakar daraja, darajar mai yin azumi na farilla da na nafila don Allah ba za ka haɗa su da darajar wanda baya yin su ba. Sai na bakwai shine Allah zai nisanta mutum daga wuta, kamar yadda muka karanta a cikin wancan hadisin. Allah zai nisanta mutum tsakanin shi da wutar jahannama. sannan na takwas a wannan shine na ƙarshe mutum zai koyi samun ikhlasi domin shi azumi shi yasa aka ce riyama ba ta shiga cikin azumi kwata kwata ta yaya za ta shiga zan iya zuwa in ce da ku azumi nake yau amma ko ba azumin nake ba Allah kaɗai shi ya san nake ana azumin ko ba na yi tunda ai zan iya shiga gida in je in ci abinci na mata na ba san ina ci ba kuma zan iya barin nan unguwar tafi wata unguwar da ba san da ba in je in ci abinci na in more in mun da dinga ta da ku ana rana yau ta dawo muke yi to aka ce azumi yana koya mutum ikhlasi duk musulmin da ka gani yana azumi in ka tambaye shi kana yin azumi har ga Allah azumin yake zai yi wahala ka ga wani musulmi ya ce da kai ina azumi bayan baya yi dan abincin da ake kawowa na buɗe baki na azumin litinin da alamis ake a wasu gurare akwai mutumin da an ka ba shi sai ce ni ba azumi nake ba in ya shiru da bakin sa zai tambaye shi kuma in an tashi za a baka sai an ce anta sa'im kana azumi ba sai an tambaye ka ba duk wanda ya baka dabino ka karba kai ma ka sha kunu ka harde kamar yadda kowa yake hardewa ka kurbi kokonka ka ci abin da ake ci in ana addu'a kai ma ka daga hannu kai addu'a tunda ai ba ce da kai masu azumi ne kai aka ce su yi addu'a ba kai ma an kai addu'a wa yace ba za ka karba ba to aka ce azumi yana koya mutum ikhlasi yi dan Allah to wannan bangaren da ya shafi manufa ta ubudiyya kenan akwai manufa ta tarbiyya a cikin azumi ana koyar abin da ake cewa da shi albazil wal afa mafi yawancin mutane duk inda mutum ya kai da ruwarsa in azumi ya zo za ku ga ya sassauta akwai wanda baka isa ka ci abincinsa ba amma azumi ya zo sai gan shi da dabinansa kwaya biyu ya baka ɗaya ci ɗaya ko ba haka bane ku gaya min inda ake yin kunu na sadaka da magarba kullum da inda ake tuwon sadaka sai dai tuwon da ake na Hajiya Mariya Allah ya saka musu da alheri sai kuma burodin dangwata da ake rabawa lungu-lungu yanzu unguwanni an ce duk ana rarrabawa da wasu gurare amma yadda ake yin ruwan abinci da ruwan sadaka a azumi ba kamar ba azumi ba yanzu bari ku ga ana fara azumi ɗaya ga wata za ku yi ta ganin bungunan shinkafa suna yawo da bungunan gero kuma wannan garin yana daga cikin garuruwan da Allah ya yi wannan albarka akwai mutane suna nan haka Allah iso wani ma za ka ce shi baya alheri amma wallahi an azumi ya zo ka ga abin da yake sai kai mamaki shi sa kuskure ne mutane su dinga cewa ba wai mutane duk sun zama ruwata ba mutanen kirki ba alheri suna nan mutanen kirkin ba zo kanka bane kawai ko ko baka san suna yi ba tunda wannan garin yana da yawan mutane Kano duk wanda ya shigo garin bata yake yi ko ba haka bane ku je tashoshi ku ga trailoli da suke kawo mutane da motoci da suke kawo mutane duk wanda aka baya koma saboda akwai albarka garin haka ne kuma akwai fadi zaka iya zuwa ka samu guri ka zo ka zauna ka zama dan gari kai komai ai komai da kai ba wata matsala to haka yadda mutane suke da yawa a cikin wannan garin haka masu alheri suke da yawa yawan ne isa wasu suke ganin kamar ba a yi to a cikin watan azumi ana koyar wannan za ga duk wani masallaci sai ga an kawo zobo an kawo kunu an kawo dafa duka an kawo dabino an kawo wane ne an kawo wane ne duk wanda yake ba shi da yadda zai in ya zo kofar masallaci ya zauna aka sha ruwa tare da shi sai ya ci ya koshe ya ce alhamdulillah ko bai san wanda ya kawo ba a ina muke koyar wannan a cikin azumi wannan yana daga cikin manufa ta tarbiyya wanda ake son in ka koyi ta a cikin azumi ka dore sannan akwai wanda tun farkon shekarar nan har zuwa karshen ta rigarsa bai sake sabon dinki ba akwai wanda da ya ga goman karshe sun zo za ga ana raban ya duka ana raban atamfa ana raban waye sannan akwai maganar mazaka wani ya jima shi dai bai ido bido ne ya bashi wani abu ba amma kawai kuna zaune sai wani ya ce da kai ga wannan sai mika maka zakka ce kun ga an koyi me albazal wal afa watan wannan arihiyar da ake samu a cikin zuci sakamakon yin azumi Allah ina sassauta zakatan mutane shi sa kuke ganin wasu wanda azumin ya yi musu tasiri sosai har irin ya suna abin nan bonanza ake cewa sai a ce azumin watan ramadana ya zo na rage farashin kayana da kashi biyu ko da kashi uku bara na ga wasu masu gidajen mai wanda suka yi haka akwai gidan man AA Rano na gani Allah ya saka masa da alheri ya yi wannan na ga an rubuta an ce an rage wasu kwandaloli ko ana siyarwa 160 da kaza sai ya rage ya dawo da shi kaza na ga na aliko na ga wasu gidajen man ma na AY mai kifi sun yi wannan sana akwai kantuna da na sani hadda na mace wata baiwa Allah ana cewa da ita uwar marayu ake cewa da ita kantunta duk abin da yake ciki ta rage kashi 15 cikin 100 a zo kuma kashe 15 cikin 100 din da gaske ne ba da wasa bane kuma abin mamaki wani abu da na gani naka kantunta tunda azumin Ramadan ya kama na bara har aka kare wallahi ba ta yi ciniki ba kun san me ya faru kawai abinci take yi tana bayarwa sadaka a kantin ta dauki masu girki za su dafa abinci kuma abinci ake dafawa ba wai garau-garau ba abinci da nama sannan a baka lemon kwalaba a baka ruwa a baka wane da goman karshe ta zo duk wanda yazo ya karbi ledan nan sai ta hada madda a tamfa in mace ce in namiji ne sai ta hada madda yadi biyar na shadda a nan garin ba na son na fada ne dan kada abin nan amma mace ce saboda wannan abin da yake cikin azumi na tarbiyya ya na tambaye ta nake tare ta to ai naga kantin naki an daina banda mutane suke taruwa tace ko kwandala ban yi da azumi ba tace wallahi kudi na na fito ne ta kashewa tace amma ka san me Allah yi min ana yin bayan sallah daga watan Shawwal zuwa watan duk abin da ne cin azumi na farki tace na farki na samu kari to ana samun waɗannan da yawa wanda in azumi ya zo in suka dinga yi akwai dattijan mu suna nan Allah wasu Allah ya musu rasuwa su rasu in kaga alherin da suke da azumi kuma cikin garin nan da kuke gani cikin badala din nan akwai mutane waɗanda suke da tije ne yan kasuwa in aka ce an ga watan sallah daga sun koma harkar kasuwancin suke fara tanadi na azumin bara in Allah ya kai mu suna aje kuɗi suna aje din a sai wannan ya dukan aje a sai wannan shaddojin a aje a sai wannan aje saboda suna son su yi alheri da watan azumi to wannan ina daga cikin abin da ake koya a cikin watan azumi na biyu akwai abin da suke cewa da shi at-tahalli bis-sabr haƙuri mutane suna koya haƙuri a cikin watan azumi kuma ina daga cikin manufofin shar'anta yin azumi din kenan shi sa a farko aka ce kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat saboda akwai mana mu daure mu yi haƙuri kuma haƙurin nan ya kama kai haƙuri da iyalinka inda baka haƙuri da su kai haƙuri da ma'aikatanka inda baka haƙuri da su kai haƙuri da abokanka in baka haƙuri da su ada kai haƙuri da tuki na ganganci da ake yi da azumi kada wani ya zo yi maka ba dai baka dura masa ashar shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yake cewa as-siyamu junna fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yafkha fa in sabahu ahadun aw shatamahu falyaqul inni sa'im inni sa'im in kana azumi in wani yazo ya takale ka ka ce azumi nake wasu malaman suka ce me ake nufi da kace azumi nake ka faɗa kace azumi nake aka ce wasu ka ce a ka faɗa a zuciyarka kace ni dai azumi nake ba zan taya ka ba a zuciyarka ka ba kanka hakuri wasu suka ce a ka faɗa a fili in ya zage ka kace azumi nake in ya ƙara dura maka ashar kace azumi nake ka bashi guri kuma ko babu komai duk wanda ya zage ka in baka rama ba aka ce akwai mala'ikun da ake ajewa ya dura wa iyayenka ashar su ma su dura na ta iya da zagin mala'ika da zagin mutum wanda ya bi na mala'ika to in ka yadda ya zage ka ka zage ka aka ce duk kun yi zama daya duk kun zagi iyayenku to wannan shine na uku na hudu a cikin azumi ana koyar abinda ake tsara shi al-hirs hirs din shine kwadayin yin abin kirki zaka ga wanda baya zuwa jami'i ya fara an azumi ya kama wanda baya sallar asuba a jami'i ana cewa an ga watan azumi in masallacin nan iya nan ake cika ka je waje ka gani yadda zaka ga ciki da waje ya batse to so ake wannan makarantar da aka shige ta azumi in an fita daga makarantar bayan sallah kenan a dore kada ana cewa assalamu alaikum daga sallar magariba na ranar da aka ce an ga wata shikenan masallaci ya daye a nemi kowa a rasa so ake a cigaba da cika masallaci. Na hudu ana samun watan abinda ake cewa da shi wahada, akwai haduwar kai wanda kuma umarni ne na Allah, wala tadaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum, kada ku yadda ku dinga yin jayayya wacce za ta sa ku yi rauni ku rarrabu. Kuma yana daga cikin abin da Allah ya gaya mana na falalar da imana wannan al'umar. Allah ya haɗa kanmu ya mai da mu abu ɗaya, ke zama to a samu yadda ake samun kusanci a masallaci, ke zama to mu'amala gaba ɗaya ta zama haka. Mu samu abin da ake cewa da shi ruhu ta samu, ba zai yiwu ba a rayuwar duniyar nan ya zama to baka saba mun ba, ni ban saba maka ba, in ni ban saba maka ba kai zaka saba mun. Idan fahimta ta tazo ɗaya da tawane, to fahimtar wane da wane ba za ka saba zuwa ɗaya ba. Me yake so? Ya zama to akwai ruhi na ta samu hi na kuma ƙoƙarin tattaunawa ko kuma ƙoƙarin ilmantarwa, akwai abin da ni na fahimta wataƙila kai baka gane shi ba, ta yaya ba zan yi ƙoƙarin na ganar da kai ba? Menene riba ta in ya zama to ni kaɗai ne na gane in wani lada ake samu wani bai samu ba? Kun ga a karantawa ta addini a duk wani abu wanda Allah ne yake bayarwa, ba a san a yi hasara, ba a san a yi kyashi, ba a san a yi mugunta. Aljanna nan ta Allah ce, kuma ya gaya mana kowa zai samu guri a cikinta. Wa jannatin arduha ka ardi sama'i wal ard, ko jannatin arduha samawatu wal ard. Ita aljannan nan ba wani ba, yanzu filaye ma a garin nan sun kare, idan cikin gari ya kare duk ga baki daya, in aka kara gaba fa garuruwa na za ta tashi, ba yadda za mu iya cinye duniyar nan ga baki daya yadda duk yawan mu sai mun samu gurin da za mu zauna. Sai dai wani ya samu kadan, wani ya samu da yawa, wani ya zauna a nahaya, wani ya zauna a nasa. Amma da wanda ya zauna a haya da wanda ya zauna a nasa, ko ya zauna a gida, to ita aljanna tunda ike kyauta ce ta Allah, to bai kamata ya zamanto a yi kyashinta ba. To a samu wannan wahadar da za ta sa ka yi ƙoƙarin ɗan uwanka ya gane abin da bai gane ba, ko i ganar da kai abin da kai baka gane ba. Sai maganar ina ga shi ne na biyar, yin amfani da lokaci. Za ku ga kamar yanzu akwai da yawa wanda yake ganin in ana cewa an tashi da watan azumi sai su yi carbi, ko ba haka ake ba? Sai ga mutum ya shiryo carbinsa saboda baya son ya yi ta surutu, ya kiyasta abin da yake so ya dinga yi, ko ba zai yi da hannu ba sai ya dinga ja da carbinsa. Ba kawai falalar carbi nake gaya muku ba, abin da za a nuna maka cewa mutane suna amfani da lokacin sun watan azumi. Akwai wanda ba shi da Qur'ani, watan azumi yana kama za ga ya sai Qur'ani. Wani ba inda yake zuwa gurin da ake yin karatu, amma watan azumi ya kama akwai gurin da yake zuwa jin tafsiri, kuma akwai masallacin da ya ware sai ya je tarawihi. Sannan akwai lokacin da yake bude rediyonsa ko ya bude waya sai ya ji wani karatu wanda da baya ji. Kun ga an samu yin amfani da lokaci. Za ka ga wani zai tashi da wuri ya dan yi nafulfuli kafin a yi sahur. Haka dai mutane suna yin amfani da lokacinsu. Na shida shine koyar ko abinda ake koya a cikin azumi na jin tausayi da yadda zukata suke yin taushi. Za ka ga mutane duk ga baki ɗayansu kamar sun ɗanyi ƙasa, ko da mutum masifaffe ne za ka ga watan azumi ya zo za ka ga wannan masifar ya daina, ya rage. Hatta mutane yanzu suke tuƙin ganganci, mutum ya zo ya kwashi ƙafarka ko ya kwashi ƙafar babur ɗinka ko ya cire maka bamban mota ko iwaye, in watan azumi ya zo za ka gansu su ma har karatu suke sawa. Wanda yake yawo da gajeren wando sai ya ga ya sa dogon wando, ko ba haka bane? Wanda yake sa riga dai ya fito da kafadarsa haka sai ga ya saka riga haka, ana karatu in an zo har ma ragi suke yi, sai ai azumi ake yi, azumi ake yi, duk mutane an samu zuciya ta ɗanyi abin nan. To wannan ta ɓangaren tarbiyya kenan. Akwai manufa wacce ta shafi kuma likitanci, abin da ya shafi harkar lafiya. Wannan shine zai zama na ƙarshe, ku yi haƙuri don na gana shi lokacin ya tafi. Idan aka yi azumi suna cewa cin abinci da ake a ci a ƙoshi, ana misalta shi da kamar injin niƙa wanda ake nika kamar tattasai ko ake nika kayan ake markade irin na wake ko nonuwa ne inji in ka zuba masa over ya yake yi yakan cije to an ce jikin mutum ma yakan samu wannan matsalar amma mutum baya ganewa sai dai ji nan yana ciwo can yana ciwo ya rasa me yake damunsa a je asibiti a gwada ce wallahi lafiya ka kallon mu ga wani abu ba mafi karanci in likita ya gane sai ce da kai ka je ka dinga gudu sai a gwada maka ce ka je ka dinga motsa jikinka to aka ce akwai abin da yake samu mutane ana cewa da shi tukuma a ci a koshi a ci a koshi a kwanta a ci a koshi a kwanta a ci a koshi a kwanta an yi kitse an yi maiƙo an hada nama to in aka yi azumin kwana 30 ko azumin kwana 29 to akan samu abin da ake cewa da shi rahatul a'aba dukkanin gabobinka za su samu hutu duk abin da ba ka da an bashi da amfani a jikinka sai zaman to ya narke na biyu akwai wasu abu da suke cewa da su sumum watan jikin mutum a cikin abincin da yake ci akwai abubuwan da suke zama a jikinsa wanda ba shi da bukatar su kuma sannan matsala ne to su ba aiki ake a rede su ba ba aiki ake a fitar da su ba to in kai azumin kwana 30 ko kwana 29 waɗannan abubuwan sai Allah ya kwarangar da su sai zaman to as-sumum wal fadalat gabaki dai Allah ya fitar maka da su sai jikinka isa ka yau sannan na uku kenan akwai cushe-cushe da mutum yake a cikin uwar hanjinsa wanda akan samar da wasu irin ƙwayoyin cuta suna zama a cikin uwar hanji din duk maganin da za a baka baya kashe su amma kai azumin kwana 29 ko kwana 30 duk za su mutu Allah sai ya kashe su lafiya kalau duk sai su mutu sannan akwai wasu abubuwa a jikin mutum ban san me ake cewa da khaliya ba malam da Hausa
self
to me self da Hausa na ƴaƴan halitta waɗannan ƴaƴan halitta ake cewa da su ƙwayoyin halitta ba ƙwayoyin halitta ba ne so almin da kun gane dai abai kun gane dai self ne ake nufi da su to wannan da larabci su ake cewa da su khalaya to waɗannan khalaya din akwai waɗanda jikin ɗan adam yana buƙatar a sabunta masa su in kana ci kana ƙoshi kullum shekara guda kana ci kana ƙoshi ba a sabunta su amma da ka fara jin yunwa ta hanyar yin azumi kawai sai Allah ya sabunta maka wasu wato sai a musu service a musu garan bawul sai su dawo sababbi yadda aikin da da suke yi yanzu za su yi fiye da haka to akwai kuma wanda ya shafi yara da matasa masu karatu an ce yin azumi na Ramadan yana daga cikin abin da yake sa kwakwalwa ta bude yana sa kwakwalwar mutum ta bude shi yasa zaka ga wanda yake yin haddar shafi in ana azumi yana iya haddace shafi biyu ko har shafi hudu ma kuma abin da yake haddacewa ya mance in ya haddace shi da cikin azumi bai cika mancewa ba to an ce kwakwalwar mutum tana budewa sannan na ƙarshe duk wata kafa ta jin ƙanshi da ta ji kamar kunne da ta gani da kuma wanda jikinka in an taɓa za ka iya ji waɗanda ake sa da su hawas waɗanda duk kafafe ne wanda ake jin wani abu da su wanda Allah ya halitta su a jikin ɗan adam aka ce Allah yana buɗe su yadda suna iya karɓar abubuwa wanda da ba sa iya karɓa to wannan yana daga cikin manufofi wanda malamai suke kawowa suke tattaunawa akan cewa in an yi azumi ana da buƙatar a samu waɗannan abubuwa kuma farkon dai abin da ake so mutum ya yi azumi don Allah to in yi azumi don Allah Allah ya karɓi wannan azumin nasa waɗancan abubuwan duk gabaki ɗaya za su zo sun zama ribar kafa to Allah maɗaukakin sarki ya samu muna daga cikin waɗanda za mu ga wannan azumin na watan Ramadana kuma Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za a yi wa muwafaka da yin aikin kirki a cikin wannan watan azumi in mun yi azumin kuma Allah ya sa a karɓa magabata in azumi ya rage wata 6 an ce sai sun wata 6 suna roƙon Allah Allah ya kai mu azumi duk sanda suka yi addu'a sai su ce Allahumma balligna Ramadan Allah ka ƙara mana kwanaki ka sa mana albarka mu ga azumi in an gama azumin kuma sai sun yi wata 6 suna cewa Allah ka karɓa abin da muka yi a cikin azumi Allah ya datar da mu wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah
ala Allah ya saka da alheri ala ya suka ne abuwa ko na rubutun na da yawa abinda na rubuta dan Allah ya saka da alheri amma wakila zan fadu wadan sabuwan da ya fada ne a sigar tambaya daga cikin abubuwan da malam ya faɗa zan tambaya a cikin sigar tambaya shin a cikin mu a cikin manufofin azumi ko waɗanda suka lamanto sun taɓa yi wa Allah azumi don godiya a bisa wata ni'ima da ya yi musu ko yi wa iyayensa ko yi wa waɗansu kakanninsa a dacan babin tambaya ta ba Baba yin jin bayarwa shin a cikin ku akwai wanda ya taba yin azumi ko cikin mu wanda ya taba yin azumi kawai yayi wannan azumin dan ya nuna godiyarsa ga Allah akan wata ni'ima da yayi masa ko yayi wa iyayensa ko yayi wa kakanninsa na kusa ko na nesa malai ya ambata ko buku ji ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yayi azumi saboda Allah ya tsirar da annabi Musa saboda nuna godiya ga Allah da Allah ya tsirar da annabi Musa ko shin a cikin mu mun samu lokaci da muka yi wanda kila iyayenka Allah ya sa mutanen kirki ne ko kuma mawadata ne Allah subhanahu wataala ya kaddara attajirai ne kuma sun bar maka abubuwan da baka sha wahala a rayuwa ba akwai mun taba yin wannan azumin wannan tambaya ce kawai ba wai amsa da nake amma dai ko mutum ya tambayi kansa daga cikin dan manufofin da ya faɗa ne dan mu faɗe su a wata sigar dan wadakila ko za mu tambayi kawunanmu kuma mu taɓa yi ba dai malam ya ambata daga cikin manufofin azumi shine ka yi dan godewa Allah wata ni'ima da Allah subhanahu wataala ya maka kuma ni'imomin nan suna da yawa ka kalli kanka za ka ga cewa Allah ma da yi ka kaza ko a waje kaza ko kuma ya baka kaza ko yasa kake da kwakwalwa ko kuma duk wannan ni'imomi ne shin ka taɓa yin azumi don ka nuna Allah godiyar wannan shin ka taɓa lura cewa Allah subhanahu wataala da kansa yake roƙonka yake tarairayarka yake ƙoƙarin janyo ka kan cewa ka yi mar wani abu wanda kuma wannan abun in ba ka yi ba za ka iya samun ka taɓa ji a cikin zuciyarka kamar misali a ce mahaifinka yana cewa dan Allah wani dan tashi mana ɗan yi kaza wannan na walillahi almathalul a'la ba wannan nufin ba wai abun nan ba shin ka taɓa jin wannan shu'urin cewa azumin watan ramadan Allah har wato lallaminka yake yana lallabarka yana waɗannan abubuwan mun taɓa akwai wanda ya taɓa ji a cikin malam ya faɗa lokacin da ya fassara wa ka kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladhina la'allakum ya faɗa malam ya faɗa cewa har da wato ɗan lalama ɗan abin nan kuma wannan shine ma'anar sunan Allah alwadud ɗin in baka taba ji ba to kai ka kudurce wannan azumin da zai zo Allah har lalamar ka yake to kuma ka ga ya zamanto koda babban mutum ne koda mahaifinka ne ko waye ka san cewa zai iya cewa dole kai wannan abun amma ya biyo maka ta da roƙo har da dan Allah dan taimaka min dan yi kaza ya zaka ji wannan umarnin kila sai ka hada da abu guda daya me kunya sai ka ji kunyar ma yaya za a yi a yi mata haka to kuma alhaya na ɗaya daga cikin wato zazar imani ko kashe-kashen imani walhaya'u shu'batun min al-iman bari in ƙara wani tambayar guda ɗaya shin ka taɓa yin azumi domin kana tunanin wannan azumin da za ka yi ka tanadi wannan azumin ne don kawai azumin ya zo ya cece ka ranar alkiyama hala ya ambata ko ya ambata wani ko ni ne kawai na ji ka taɓa yin azumi da wannan niyyar misali kan cewa ka zo ne don kawai ya zamanto ka yi tanadi ka ajiye wannan azumin da za ka yi don kawai ceto na ranar alkiyama ranar da kowa yake nafsi-nafsi bari in ƙara wani tambayar shin ka taba yin azumi dan wata kila kana cikin kuncin zuciya da damuwa kan cewa ka samu farin ciki da yin wannan azumin? Shi ma da ya amada saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce maka tabbas in dai kai azumin kana da farin ciki guda biyu. To kuma ka san maganar manzon Allah shine as-sadiqul masduq, gaskiya ne in dai kai dan ka samu farin cikin zaka samu. To ka taba yi kawai wani lokaci ka tashi kawai cikin damuwa da daddare wani abu ko a ciniki ko a kasuwa ko waye ce kai ni wani kawai gobe tashi da azumi saboda na tabbatar da nayi azumi ma wannan bakin cikin ya tafi. Malam ya ambaci abubuwa da yawa amma akwai wani abu da malam ya ambata ban sani ba ina ganin wannan ne ra'ayi na malam ko za a ja hankali adina auren nan na kusa da azumi. Adina auren da mutane kusa da azumi musamman saurayi da budurwa dan da yawa suna karya azumi sai bayan shekaru sai ka ji an tambayo akrawa galla lokacin da muka aure yin shekaru tun farko wallahi ana yara ne ba fahimci abubuwan ba amma dai an dan karya azumin nan ya yanzu zai ko ba daya ba ba biyu ba ake ma ka san ka hada petir ne da wuta yanzu akwai wanda a wannan satin za a kai su kuma saurayi ne da ba san komai ba kuma zai tashi za ta tashi kuma wannan wazi din wato abin da zai kare shi din yaya karfin sa yake hadda zai zamanto ba zai kula ta ba ne ma ina ganin kamar ya kamata a ja ko a yi tun Rajab amma dai wanda ake misali wannan satin da sati na gaba da ra'ayi din nan sai akwai hatsari a ciki wannan kuma ina saboda fatoyin da ake yawan yi ne yana da yawa kuma wanda aka tashi ta ce maka ko ya ce maka shekara 20 ko wani abu baya an riga an yi wannan kuma ba azumi ɗaya ba kuma kowanne sai fa sun yi 60 ba ana neman yaya za a ɗan yi yadda bara dai Allah ya shafe wannan abu ma dai shafe ba yi azumi 60 zai yi kawai guda uku ka shi ka jawo mutum azumi 60 ba gara ka jinkirta mar ya zama ya hakurin wata ɗaya ba daga nan yin so sai a zo a yi wannan azumin amma dai al'adar mu ce ni ina ganin ya kamata san sani ba in akwai tambayoyi waɗanda suka ba wanda ya rubuta min tambaya saboda na ga jiki ya yi sanyi mutane suna da tunanin wannan azumin ya za su tinkari wannan azumin saboda haka in akwai tambaya ɗaya biyu zan karɓa wadda take abin nan. Na'am, wa alaikum assalam. Niyya a azumi. Malam yana cewa sai an sabunta niyya kowane azumi ko kuma idan an yi guda ɗaya kan cewa za a yi sa dunkule sun wadatar. An baya ta biyu. Na'am. Ina kallon ka. A kame. To malam dai zai ma bayani ba haramun bane ban ji haramun bane amma ni dai kawai ina kokarin kar a fada abinda azumi 60 sau uku ko 60 sau hudu ne ni kawai abinda nake jin tsoro ke azumi 60 sau uku gaskiya ni dai ina ganin Allah ne san yanda za a yi haramun wannan azumi amma dai ba haramun bane ko yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a Shawwal yayi a waɗansu watannin amma kowane wata ina ganin babu matsala yin aure amma malam zai bayani insha Allah. Da tambaya ta ƙarshe, na'am. Na'am. Ba bai yi niyya ba har bacci ya ɗauke shi. Oh, sai bayan da aka yi assalatu khairun minan nawm. A yi sallah ma sannan sai mutum ya ja to yana da azumi ko ba shi da azumi. Wannan tambayoyin guda uku ko guda biyu sun yi shi. Sai ka ni.
Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Tambaye ka na maganar sabunta niyya ta azumi zance mafi rinjaye shine game da musulmi in an ce da shi an ga wata daman a zuciyarsa ya san zai yi azumi ne gabaki daya to wannan niyyar ta isar masa amma idan da wani abu zai gifta a tsakiya kawai iji cewa lalle shi ba zai yi azumi ba gobe saboda kaza wannan kuma kaza din zai iya zama shari'a ce ta bashi dama ko kuma son zuciyarsa ne ko waye to an samu tsinkewa to Allah ya kai mu gobe sai ya sake wata niyyar dan ya kwana da ita amma da an ce an ga wata a matsayin ka na musulmi kana kaddara zaka yi azumi 30 ne kuma kullun da wannan niyyar kake kwana ta ishe ka ba sai zaka kwanta bacci baka ce to goben Allah ya da in Allah ya kai mu zamu tashi da azumi ba sai ka je ba wannan azamar ta cikin zuciyarka ta ishe ka amma mutumin da bai san rana ce ta kokonto ma kenan za a ga wata ko ba za a ga wata ba shi dai ba ruwansa ya kwanta akan cewar ba ma yajin za a ga wata sai da safe ya taso sallah ta asuba ya ji mutane suna cewa an ga wata zai kama baki bayan sallah kuma zai rama azumi guda daya ba ai ba kai niyya ba kuma shi azumin farilla ba a tsaron niyyarsa da rana in da azumin nafila ne kai wawu ka ga safe ba abinci a gidanka zuwa 11 zuwa 12 zuwa karfe 1 ba abinci in kace Allahumma inni sa'im to a ce kamar kai koyi duk da wasu malamai sun ce wannan khususiya ce ta annabi tsarar niyya da rana amma wasu sun tafi akan cewa in nafila ce in ka rasa abinci in kai niyya shikenan sai ka zalce tunda baka ci ba daman gabaki daya sai ka amma niyyar azumin farilla ba a tsaranta da rana wannan shine to sai maganar kuma aure a cikin watan Sha'ban kamar yadda malam ya faɗa musamman samari gaskiya ana samun matsala dan ni akwai wanda ya min tambaya saurayi ne akwai wanda ko baban angon ne ya gaya min ya ganni ya ce da ni kaga yaron nan ya karya azumin sa da Ramadana ya za a yi masa kuma akwai matsaloli a fatoyi yanzu da ake gaskiyar magana Allah gafarta malam wannan aikin ku ne sai kun zo kuna ta karantar da mutane abin da yake samun mutane magana cewar saduwa kadai ita ce take karya azumi take jawo kafara wannan fa yana jawo mana matsala cikin fatoyin da ake bayarwa kuma amana ta ilimi ya kamata a daina kawo mutane fatawa kwaya dayan nan a ce ita ce ra'ayinka ne kai da fahimtar ka sai ka dora mutane a kansa sai su dauka duk duniya babu wata fahimtar bayan wannan so inda mutane sun san cewar duk mutumin da yi gangancin da ya fitar da mani da ranar azumi zai rama ɗaya zai kafara to zai taka tsantsan amma mutum yana jin cewar kawai indai kawai dai ne wasa kuma na fitar da mani wannan babu wani azumi azumi ɗaya ne sai ga dan kwaya ɗaya ne zai rama sai ita sakaci so in har Allah ya sa an yi irin wannan azumi domin na tambaye wasu iyaye akan me yasa suke kai azumi Sha'ban wasu da yawa sun ce mana wallahi babu ci ana ta shirin ne in an sa ranar sai kaga ba a dace ba in an sa ba a dace ba ana ta kokari sai zuwa wajen cikin Sha'ban din ake dan samun yadda za a yi wasu sun ce wannan lalura ce to amma wanda ba shi da wannan lalurar ko ta iri to ya kamata a gabatar da azumin yadda zai zama to tsakanin mijin da matar sun saba yadda babu wannan dokin da zai sa ita karya azumi din in kuma har hakan ta faru an yi kamar yadda ake a yanzu dan har azumi ya rage dan ni zan je wani daurin aure ma ranar 25 ga watan Sha'ban kaga kana nawa ya rage in an daura aure ran Juma'a ba a kai matar sai ranar Lahadi asabar ko Lahadi kaga dai an ƙara ci cinye lokaci to kaga irin wannan ya faru sai a musu kashedi a ce to duk wani abu da zai sa kawai ma in gari ya waye ba gidan kada ya dawo sai za a sha ruwa haka za a yi a dinga gaya masa ana cewa ana yin sallar asuba ka shirya to kaka dawo gida ka je ka karata a waje dan yayi haka dan yayi nisa da ita matar tasa ita ma ta yi nisa da shi akalla zuwa bayan sallah kuma wallahu a'lam
Allah ya saka da alheri muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa wannan wanda a gaya mana Allah ya sa malam a cikin mizanin hasanarsa Allah ya kara masa basira da fahimta Allah kuma ya kula da iyalinsa da zuriyarsa kuma Allah ya amfanar da mu da abinda muka ji Allah subhanahu wataala ya saka waɗanda suke gudanar da wato wannan wato lakcoci a wannan masallaci Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya sa musu wannan himma da suke da kokari a cikin mizanin hasanarsu Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ayyukan mu ya sanya mu samu wannan wata na azumin watan Ramadan cikin lafiyar mu Allah subhanahu wataala ya ba mu iko nayi masa abinda zamu ƙara kusaci zuwa gare shi mu zamanto cikin masu takwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته